ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا وانا قلينا ممي البركة نكنو يوم نشاء ايغا وتنزل قعدة هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة اليه حدود أربعين الشداء وانا كميك ديدي دا ترى قواتم بلادية تدبو بيو دا عشرين دبير muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake ba mu dama muka sake haduwa domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke a wannan masallaci. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi mana kyakkyawan fatahi, amin. Ubangiji subhanahu wataala ya daidai ta harshen mu mu faɗi abin da ya dace, amin. Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa, amin. Akwai rashe-rashe da aka yi da dama, daga ciki akwai ƴan uwa waɗanda a yau aka yi musu rasuwa wanda muke tare da su a nan. Akwai Alhaji Imrana mai Alwabil, yanzu da magariban nan surukarsa ta rasu, kakar Mala Abdullahi mai ɗaukan kyamara Abdullahi Isu kakarsa. Haka nan akwai mahaifiyar Sunusi Darma, ita ma a yau ta rasu. Nan sa su addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya kai haske kaburburansu, Allah ya karbi kyawawan ayyukansu, kuma ya yafe musu kurakuransu, Allah ya sanya aljanna ce makomarsu. Akwai rasuwa da aka yi har ila yau a ɗan kwanakin nan ta ɗaya daga cikin manyan malamai ko mujahidai na wannan ƙasa tamu, da cewa mutumin kudu ne amma ya daɗe cikin harkar da'awa da ilmantarwa da karantarwa da shiga harkoki na al'umma, shine Sheikh Abdulrashid Hadiyatullah, shugaban Supreme Council for Sharia in Nigeria, wanda shi ya mai gurbin Dr. ID wanda da shine shugaban wannan tafiya ta Supreme Council for Sharia in Nigeria. To daga bayan ya karba ya zanto a dan uwanmu kuma yayanmu Dr. Bashir Ali Umar ya zama shine mataimakinsa. To Allah ya masa rasuwa shi Sheikh Hadiyatullah, kuma shine shugaban mu'assasa ta Ibn Baz da take jihar Oyo. Yana ɗaya daga cikin tsofaffin waɗanda suka yi karatu a waje kuma suka shigo ƙasar nan da aqida ta sunna suke ta yada ta. Allah ya ji kansa ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Shi kuma babban yayanmu a karatu da karantarwa da da'awa, associate professor Dr. Bashir Ali Umar, wanda nauyin tafiyar da wannan tafiya ta Supreme Council for Sharia in Nigeria ta dawo wuyansa, kusan daman a wuyan nashi take, ko lokacin da aka dora mashi wancan baya da lafiya, yana zaune sai dai kawai ya zama shine shugaba amma a aikace. Shi Dr. Bashir shi yake tafiyar da komai, kuma muna ga irin kokarin da suke yi domin kawo wa musulmi a ƙasar nan rangwame a cikin al'amura, da kuma kokarin dakile wasu abubuwa da za a taso da su wanda za su cutar da al'umma, da ba sai na yi misali ba, duk waɗanda suke bibiyan al'amura sun sani. Masu hayaniya cewa malamai ba ruwansu, ba sa yin komai, ko sun ƙi yin komai, ko ana sayen su, ko abinda wannan ba da su ake magana ba. Mu mun san abinda ake yi, kuma abinda duk ake yin shi dan Allah, ba sai an zo ana gaya maka cewa an yi kaza an yi kaza ba. Amma mun san irin kokarin da suke yi, yadda suke fuskantar masu mulki su gaya musu abin da ya dace a gaya musu, su ja kunnensu akan abin da bai kamata ba, su kirawo su akan lura da sha'anin talaka da tausayawa talakawan kasar nan wannan aikin kusan kullun cikin sa suke Allah kuma ya sani kuma shine mai bada sakayya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taya shi roƙon wannan nauyi da aka dora masa Allah ya masa jagoranci Allah ya kama hannunsa ubangiji subhanahu wataala ya sanya nasarori a cikin tafiyar sa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon dafa masa akan abin da zamu iya sauran kuma ƴan uwa da aka yi wa sarashe da waɗanda suka rasu muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu da aka yi wa rasuwa kuma Allah ya ba su ladan juriya da hakuri ubangiji ya hada mu gaba daya a cikin jannatul firdaus bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim laysu sawaa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين
الله سبحانه وتعالى ce laysu sawaa bas taru sun zama dai ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun cikin ahlil kitabi ma abota littafi akwai wata al'umma wadanda suke tsaye akan gaskiya suna karanta ayoyin Allah cikin dare cikin sa'o'in dare alhalin suna sujjada yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna yin imani da Allah suna yin imani da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna yin umarni da kyakkyawan abu suna kuma hana mummuna wa yusari'una fil khairati suna kuma yin gaggawa da hanzari cikin ayyukan alkhairi wa ulaika min as-salihin Allah ce to waɗannan suna daga cikin salihai wannan ayar mun yi tafsirin ta kafin mu tafi hutu ko mu ce kafin mu dakata da tafsiri a gadan gaya da hutu aka tafi ba muka ce wannan ayar ubangiji subhanahu wataala yana faɗin cewa a cikin ahlul kitabi ba duka suka zama ɗaya ba na baya can a ayoyin da suka gabata Allah ya yi ta faɗar laifukan su wa min ahlul kitabi man in ta'amanhu bi dinarin min qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima haka ne cewa inna minhum la fariqan yaluna alsinatuhum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون هكذا نعم أبنجي سبحانه وتعالى يدوك لجو أكثرهم الفاسقون يوان شنس فاسقين يوان شنس فاسقين تودن كده أنت تتشيوا دك الأمر أهل الكتاب حكا تكي الله سبحانه وتعالى هو أدلتي أما غنغننسا دا أيوك هنسا دو أبن زي فتا زي أدلتي ubangiji yafi kowa adalci wa tammat kalimatu rabbika siddan wa adlan Allah bi cikakken adalci ne saboda haka sai yace laysu sawaa basu taru sun zama ɗaya ba a cikin ahlul kitabi akwai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi suka karbi musulunci suka zanto masu karanta ayoyin Allah tsakar dare suna tashi su yi sallah su yi qiyamul layli su yi sujjada ga Allah subhanahu wataala sun yi imani da Allah da ranar lahira sannan kuma suna yin umarni da kyakkyawan abu suna hana mummuna sannan kuma suna hanzari wajen aikata aikin wajen ayyukan alkhairi to Allah ya ce akwai waɗannan sai ya ce wa ulaika min as-salihin waɗannan suna daga cikin bayi nagari suna daga cikin bayi salihai ubangiji subhanahu wataala ya musu wannan tabbari da cewa salihan bayi ne salihan mutanen kirki ne sannan wajen ambaton wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya ba su sai akai amfani da kalmar ulaiika ulaiika tana nufin mutumin da yake nesa ko mutanen da suke nesa a nuna su ismul isharati lil ba'id wa ulaiika kama a ce wadancan inda kuke hangowa ma'anar su cewa waɗannan mutane suna da wato matsayi wanda yake na kororuwa shi yasa akai amfani da ismul ishara lil ba'id saboda matsayin su ya kai matuka wajen daukaka da nisa sun yi nisa a matsayin su wannan kuma yana nuna maka cewa duk mutumin da ya zama salihi to yana ya taka wani babban mataki ba gangani ba duk mutumin da ya kai matakin salihi to babban mataki ne shi yasa Allah ya hada shi cikin matakin annabawa da siddiqai ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa da zamana cikin tawagar annabawa da siddiqai da shahidai suke zamu ga mataki ne wanda hatta annabawa Allah subhanahu wataala ya sifanta su da wannan annabi Sulaiman yana cewa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin ka shigar da ni da rahamaka cikin bayinka na kware ce fi ibadika as-salihin Allah subhanahu wataala yake faɗa game da annabi Ibrahim wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin mun zabe shi a nan duniya kuma a lahira yana daga cikin salihai ya'yansa Yaqub da bin Ishaq da Yaqub dansa da jikansa cewa habna lahu Ishaq wa Yaqub nafila wa kullan ja'alna salihin muka bashi dansa ya Ishaq da jikansa Yaqub ya zama kari ne akan abin da aka bashi na yaya Allah ce wa kullan ja'alna salihin kuma dukkanin su mun sanya su mutanen kirki haka nan Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi Isma'il da Idris cewa Isma'ila wa Idrisa wa Zulkifl كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله يجعل إدريس إسماعيل إدريس ذا الكفل لأننا أن باوانينا الله كل من الصابرين دك ننس سنة كما صحبه سنة الله يجعل وأدخلناهم في رحمتنا مكفوما شغل دسوك كبرهمهم إنهم من الصالحين للي سنة كن صالحا باي سبرا حكاية sifanta waɗannan bayan Allah da cewa suna cikin salihai wannan yana nuna girman daraja da girman makami da suke da shi Allah subhanahu wataala ya faɗi sifofin waɗannan bayan Allah a cikin waɗannan aya a wannan aya ya sifanta su da tsayuwa akan gaskiya da tsayuwa wajen bautar Allah subhanahu wataala da karanta ayoyin Allah cikin dare da sallah da yin imani da Allah da yin imani da ranar lahira sannan ya sifanta su da ubanni da kyakkyawan abu da kuma hana mummuna a wani wuri Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da cewa suna karanta littafin Allah yadda ya cancanta a karanta shi allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih Allah ce wadanda muka ba su littafi suna karanta shi haqqa tilawatihi yadda ya cancanta a karanta shi karanta littafin Allah yadda ya cancanta a karanta shi shine a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi wanda ita ce tilawar da ta fi kowace tilawa cancanta in aka ce haqqa tilawatihi ba wai ana nufin kawai a karanta shi ratata da baki ba a karanta a fahimci abin da ake karantawa kuma a yi aiki da abin da aka karanta shine haqqa tilawatihi don haka Allah ya yabe su da cewa waɗanda muka ba su littafi suna karanta shi haqqa tilawatihi ya ce to waɗannan su ne suka yi imani da shi a wani gurin Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka saukar wa wannan al'umma shi ne alƙur'ani hakanan sun yi imani da abin da aka saukar musu da littattafan da suka gabata ba sa sayar da ayoyin Allah da ɗan ƙanƙanin farashi cewa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى يكتشوا وإن من أهل الكتاب للي لك تكون أهل الكتاب للي تبس أكوي ودس yake yin imani da Allah da abin da aka saukar muku da abin da aka saukar musu suna masu kaskantar da kansu ga Allah ba sa sayar da ayoyin Allah da dan farashi kadan haka nan Ubangiji subhanahu wataala a wani wurin ya ba mu labarin cewa suna farin ciki da alqur'ani da Allah ya saukar ce wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk waɗanda aka ba su littafi suna farin ciki da abin da aka saukar maka haka nan a wani gurin ubangiji subhanahu wataala yace suna sane da cewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalu min rabbika bilhaq waɗanda aka ba su littafi suna sane da cewa alqur'ani saukakke ne daga ubangijinka da gaskiya haka nan a wani gurin Allah subhanahu wataala ya sifanta su da cewa idan ana karanta musu alqur'ani suna faduwa akan fuskokinsu suna masu sujjada ga ubangijinsu suna kuma kuka Allah yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yadhurruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafula wa yadhurruna lil azqani yakuna wazirun khushu'a haka ubangiji yace ka ce da su aminu bihi aw la tu'minu wato Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa quraishawa kafirai su yi imani da alqur'ani ko kar su yi imani duk daya qul aminu bihi aw la tu'minu ku yi imani da shi ko kar ku yi imani da shi duk daya innal ladina utul ilma min qablihi wadanda aka ba su ilimi gabanin alqur'ani sune ahlul kitabi wadanda suka karanta at-taura suka karanta al-injila suka yi imani da su idza yutla alaihim idan ana karanta musu alqur'ani yakhruna lil adqani sujjada suna faduwa akan fuskokinsu suna masu sujjada wa yaquluna suna kuma cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alkawarin ubangijinmu abin aikatawa ne wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziru khushu'a suna faduwa akan fuskokinsu suna kuka kuma alqur'ani yana kara musu kaskantar da kai haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin irin yadda suke kuka idan sun ji ana karanta alqur'ani Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dami bima arafu min al-haq idan suka ji abinda aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam zaka ga idanuwansu suna kwararo da hawaye bima arafu min al-haq saboda gaskiyar da suka ji suka gane a cikin karatun da ake musu to haka nan ubangiji subhanahu wataala a wuri guda daban-daban ya sifanta mana waɗannan al'umma wanda a cikin ahlul kitabi ne amma sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da abinda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ne alqur'ani sun rubuta musulunci to waɗannan su ne Allah ya ce wa ma yafalu min khairin falan yukfaru abinda duk suka aikata na alkhairi ba za a hana musu ladan shi ba duk abinda suka aikata na alkhairi ba za a hada musu ladan shi ba wannan harafi yana da kira'a guda biyu akwai wannan kira'a kira'ar Hamza da Kisa'i da Khalaf da Hafs ita ce bil ghaiba wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru abinda duk suka aikata wato ita wannan al'umma ta ahlul kitabi wadanda suke da irin wadannan kyawawan sifofi to duk abinda suka aikata na alkhairi ba za a hada musu ladan sa ba sawa'un kafin sun musulunta ayyukan da suka yi na alkhairi za su samu ladansu bayan sun musulunta za a hada musu da waɗancan ayyuka da ayyukan da suka yi a musulunci a ba su ladansu gaba ɗaya akwai kira'ar sauran makaranta suka ce ma taf'alu min khairin falan tukfaru sai ya zanto da wannan al'umma ake magana abinda duk kuka aikata na alkhairi to ba za a hana muku ladansa ba wato Allah subhanahu wataala ba zai hana wa wannan al'umma ladan abinda ta aikata na alkhairi ba saboda haka Allah yana ba mu labarin cewa waɗannan ahlul kitabi da suka yi imani suka yarda da abinda annabi ya zo da shi na gaskiya to duk irin aikin da suka yi na alkhairi ko mun kankantarsa ko mun yawansa ba za a yi musu rintansa ba ba zai tafi a banza ba ba tare da sun samu sakamakonsa ba ba tare da an gode musu akan abinda suka yi ba Allah ya musu cikakken sakamako akan ayyukansu ba wannan yana nuna cewa duk wanda zai yi aikin alkhairi ubangiji ya tanadar masa da ladansa cikakke ba za a taɓa yi masa ƙaurar ladansa ba ba za a yi masa ƙauro ba ballantana a yi masa runtu yace yayi a ce bai yi ba ba za a yi masa wannan ba za a samu ladan sa cikakke sai Allah ya ce wallahu alimun bil muttaqin Allah yana sane da masu takawa wato duk wanda yayi aiki kuma dan Allah zuciyarsa na ke da takawa yayi ne tsakanin sa da Allah yayi ne dan neman lada a gurin ubangijin sa yayi ne dan ya ga yayi biyayya ga Allah subhanahu wataala wanda shine ma'anar at-taqwa kai biyayya ga Allah subhanahu wataala cikin aikin da ya umarce ka da shi ka gujewa abin da ya hana ka wannan ita ce takawa to duk wanda zai yi wani aiki da takawa yana neman kuma yardar Allah subhanahu wataala cikin wannan aikin ta hanyar yayi abin da aka sa shi ko ya gujewa abin da aka hana shi to ya sani ubangiji subhanahu wataala yana sanar da wannan kai ya zaci cewa akwai wani aiki da zai yi ko mun kankantar sa in dai yayi shi tare da takawa Allah ba zai karba ba Allah yana karbar aiki idan akwai takawa a cikin sa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kawai yana karba daga masu takawa sai mutumin da yayi dan Allah kuma yake neman yardar Allah da aikin sa bai yi da niyyar ya birge wasu ba bai yi da niyyar wasu su gani su yaba masa ba bai yi da niyyar ya samu sakayyarsa gurin wasu ba yayi tsakanin sa ne da Allah Allah yake jira ya biya shi to Allah yana sane da wannan aikin da kai kuma yana sane da takawar da take cikin zuciyarka matukar dai da wannan takawar a cikin zuciyarka to Allah yana sane da wannan wannan kaga kwadaitarwa ne Allah subhanahu wataala yake akan cewa duk ayyukan mu da zamu yi to mu gyara zuciyar mu lokacin da zamu yi aikin mu da kyakkyawar zuciya mu yi dan Allah mu yi dan neman yardar sa mu yi dan neman sakamakon sa kada mu yi dan mu birge wasu kada mu yi dan wani sakamako na gaggawa da muke tunanin mu samu a nan duniya kada mu yi dan ganin idan wasu a'a mu yi dan Allah idan muka yi dan Allah to ubangiji subhanahu wataala ba zai tozarta wannan aiki ba wa fa'alu min khairin falan yughfaru wallahu alimun bil muttaqin kuma Allah yana sane da wannan aikin da muka yi mai takawa anan akwai nukta wannan gabar da Allah subhanahu wataala ya rufe ayar da ita wallahu alimun bil muttaqin tana matsayin hujja akan maganar ta farko da yace wa ma yafalu min khairin falan yughfaru ce duk abin da suka yi na alkhairi ba za a hana musu ladan sa ba sai ubangiji ya kafa hujja akan wannan maganar cewa ba zai hana musu ladan sa ba da waɗannan abubuwa guda biyu wallahu alimun bil muttaqin da wannan gaba ta ƙarshe Allah masani ne ga masu takawa domin yayin da Allah subhanahu wataala ya nuna cewa ba za a hana masa ladan sa ba to zai kawo wannan hujjar wannan hujjar tana nuna cewa in kaga mutum yayi aikin alkhairi kuma an kasa biyan sa ko ba a biya shi ba an hana masa abin da ya cancanta ɗayan biyu ne ko dai saboda wanda zai biya shi din ya kasance ba zai iya biyan shi ba ba zai iya biyan shi ba ko marowaci ne ba zai iya daukan abin ya biya shi ba ko kuma a bukata ce yake da ita don haka ba zai iya rabuwa da abin da ya biya da shi kaga wannan duk yana bangare ɗaya ko kuma ya kasance saboda bai sani ba ko ya manta an yi aikin alkhairin da ya kamata ya biya amma bai san an yi ba ko kuma ya manta da an yi ko ya gafala ya rabkana to sai Allah subhanahu wataala ya gaya maka ta farko dai shi Allah ne ya ce wallahu shi Allah ne kaga Allah ba ka siffanta shi da gajiyawa ba za ka siffanta shi da bukata ba ballantana ka siffanta shi da ruwa to tunda shi ne Allah kaga zai biya siffarsa ta uluhiyya tana lazimta cewa abinda aka yi zai iya biya kuma zai biya sannan kuma da ya ce alimun ya nuna cewa babu wani abin da za a yi bai san da shi ba ba wani abu da za a yi Allah bai san da shi ba Allah ya san komai da komai saboda haka babu kuma maganar ya manta an yi ya manta da wannan abin da aka yi na alkhairi don haka ya zanto bai biya ba Allah iliminsa babu mantuwa a ciki la yadillu ilmuha inda rabbi la yadillu fi kitabi la yadillu rabbi wa la yansa haka ubangiji baya mantuwa to shine ya kafa hujja da wadannan abubuwa guda biyu na farko sifarsa ta uluhiyya ce wallahu don haka babu maganar gajiyawa babu maganar ruwa babu maganar bukata sannan alimun ne babu maganar yayi aiki ya manta da an yi ko ya rabkanwa ya kasa tunawa anan ubangiji subhanahu wataala ya kebance ilimin sa da masu takawa duk da cewa ilimin Allah ya shafi komai da komai babu abin da Allah bai sani ba wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim sai Allah ya ce ku sani Allah masanin komai ne wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim to amma kuma anan sai aka kebance ilimin sa da masu takawa dan ya zanto bishara ga su masu takawan cewa su yi albishir su yi farin ciki da wani gwaggwaban lada da ubangiji subhanahu wataala ya tare da musu shi wanda babu mai samun sa sai masu takawa don haka ware su da ambato anan dan a nuna maka wato yadda ubangiji subhanahu wataala yake ba su inaya ta musamman kulawa ta musamman duk da cewa Allah ba abin da bai sani ba amma sai ya ware su da ambato ce wallahu alimun bil muttaqin don haka duk masu aiki da takawa ubangiji yana sane da su kuma Allah ba zai tozarta aikinsu ba kadan ne ko mai yawa in dai sun gidan shi to ubangiji ya tada ladan da zai biya su da shi sannan Allah ya ci gaba da cewa
innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله يجي إن الذين كفروا لن يودن نسك كافرتا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا دوكيو ينسو دعا ينسو باذاس أنفا نامسو كومي أولن الله ما. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأدنهم كمسوني يموتا masu dawwama a cikin ta har abada to Allah subhanahu wataala bayan ya ambaci sifofi na waɗanda suka yi imani kyawawan sifofin su ce laisu sawa'a ya ambaci sifofi masu kyau to kuma sai anan yake ambacin sifofi na kafirai domin a ga a gwada a gaban banci da ke tsakanin su waɗancan ga irin sifofin su ga irin yadda matsayin su yake a gurin Allah وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين to kuma wadannan su kuma da suka kafirci suke ga sun tara maduƙiyar dukiya sun tara dukiyar da su ba san yawan ta ba ba san adadin ta ba ba san iyakar ta ba suna takama da yawan yaya ko yawan dangi ko yawan magoya baya to ga yadda matsayin su yake a gurin Allah Allah ce innal ladina kafaru lalle wadanda suka kafirta wadanda suka ƙaryata tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala da uluhiyarsa suka ƙaryata cancantar abota masa shi kadai suka ƙaryata shari'ar Allah ba su yarda da dokokinsa ba ko suka ƙaryata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa sawa'un daga cikin ahlul kitabi ne ko kuma daga cikin mushrikai ne waɗanda har suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama gori da shi da mabiyansa suke masa gori da cewa suna rayuwa ta talauci rayuwa ta rashi suna cewa da a ce Muhammadu ai akan gaskiya yake da Allah ba zai bar shi cikin talauci ba duk da cewa Allah subhanahu wataala bai bar manzonsa cikin talauci ba Allah ya ce wajadaka a'ilan fa aghna an sabi Allah ya same ka baka da komai kuma ya wadatar da kai don haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi rayuwa ta tsananin talauci ba shine yake kyautar da babu mai yin irinta kyautar da tafi iskar da muke shaka ajwada bil khairi min ar-rihi mursala yana yin kyautar da la yakhsha faqran baya tsoron talauci zai dauki raƙuma 100 ya bada kyauta waye ya tsaba da kai rabta raƙuma 100 a nan to annabi zai dauki 100 ya ba wannan ya dau 100 ya ba wannan ya dau 100 ya ba wannan ya dau 100 ya ba wannan a lokaci ɗaya sai ya raba raƙumi 500 to kaga ba za ka sifanta mai irin wannan da talauci ba to amma ganin cewa a karan farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shin shiga damuwa saboda abin da suke da shi na dukiya kafiran maka sun yi rubuce ciki a kansa sun raba su da dukiyoyin su sun raba su da abin da suka mallaka da gidajen su da komai da kasuwancin su saboda haka sai suke jifan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa da cewa talakawa ne waɗanda ba su da komai kuma da a ce akan gaskiya ma suke yi ai da Allah ba zai bar su a cikin talauci ba suna tufiya suna bin kirji suna cewa wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin mun fi ku yawan yaya da dukiya mun fi ku yawan dukiya da yaya kuma mu ba za a yi mana azaba ba to shi ne Allah yake mayar musu da martani annabi yake karanta musu lan tughniya anhum abwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyin su da ƴaƴan su ba za su amfana musu komai a gurin Allah ba dukiyoyin da suka tara suka taskake da ƴaƴan da suke tsammanin cewa sun kawo ƙarfi za su amfana musu za su kare su daga dukkan wata musiba da zatulkako su to waɗannan ba za su iya musu komai a gaban Allah ba idan azabar Allah ta zo babu mai iya ture ta wala yuraddu ba'suhu 'ala al-qawmil mujrimin idan azabar Allah ta dukkaki waɗanda suke bujirbai to babu wanda zai iya tsayawa a gabanta ko ya ce zai kare waɗannan masu laifuffuka daga wannan azaba Allah ya ce wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ma'abota wuta kuma masu zama a cikinta har abada babu ranar fita to wannan sifa ita ce sifar da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta munafikai da ita ce lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun cikin suratul mujadila Allah sifanta munafikai da cewa dukiyoyin su da ƴaƴan su ba za su amfana musu komai a gaban Allah ba sannan su ne ma'abuta wuta masu zama a cikin ta har abada haka nan Allah ya ce innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم الله يقول للي وقت نسك كافرت دا أتي دك وانا أبدا يكي بايا قسانا نوكي أنا أرزكي ناسني وما أسامونا كتن كتن سأكارا مسو ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة دنس فانشكن سدوان ننوكي دا عذاب رانا القيامة ما تقبل منهم بازا أكارفوا من دا قريسوا wato da a ce kafiri zai zo duniya ya ce zai fanci kansa da dukkan wata dukiya da aka taba yi a duniya kuma da wata kwatankwacinta ya ce zai fanci kansa da wannan a gaban Allah to ba za a karbi wannan daga gare shi ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi haka nan ubangiji yake cewa falyawma la yu'khadhu min alladhina falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ba'awakum an-nar hiya mawlakum wa bi'sal masir a yau ba za a taba karbar fansa daga wajen ku ba da ku da waɗanda suka kafirta ma'awakum an-nar matattarar ku ita ce wutar jahannama hiya mawlakum ita ce maulan ku ita ce majibinciyar ku wa bi'sal masir tir da wannan makoma saboda haka duk abinda kafiri zai tara a duniya na dukiya na arziki na ɗaukaka ko abinda zai samu na yawan ƴaƴa ko mabiya to wannan a ranar gobe kiyama ba zai masa amfanin komai ba a nan duniya ba in Allah ya rikake shi da azabarsa ba za ta masa amfani ba dukiyarsa ba za ta amfanar da shi komai ba ba ga ƙaruna ba menene bai tara ba a duniya har Allah ya naɗa ƙasa ba wanda zai taɓa samun dukiya irin ta ƙaruna Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwa karti majiya karfi haka suke daukan makullan dukiyar annaa dukiyar karuna da kyar shine latanu'u wato suke daukar makullan dukiyar sa da kyar amma da karshe da yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala rashin kunya ya nuna shi kudinsa ya fi masa komai kuma ba wanda ba ya bashi kudin shi ya ba wa kansa inna ma utitu ala ilmin indik karshe Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin aka wayi gari kasa ta hadiye shi da shi da gidansa nan alfarma gidan alfarma da yayi wanda duk garin bayansa yana takama da shi lokaci dai aka wayi gari kasa ta dare ta hadiye shi shi da gidansa gaba ɗaya da dukiyar da take ciki ba kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah babu wata jama'a da ta kawo masa dauki za ta kare shi daga wannan azaba ba kana min al-muntasir shi ba kuma baya cikin wanda zai iya taimakawa kansa saboda haka dukiya ko a nan duniya in asabar Allah ta dukake mutum ba abin da za ta yi masa tun nawa ne yake yi wa Allah izgiri ubangiji ya jefe shi da wata cuta a kashe duk abin da za a kashe na dukiya haka ne za a hakura mutum da sai ta dangana shi da lahira babu abin da zai iya kwato shi saboda haka wala yuraddu ba'su 'ala al-qawmi al-mujrimin in azabar Allah ta zo babu mai iya kare ta to ballantana kuma a je lahira wannan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya kebe dukiya da ƴaƴa da ambato lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum dukiyoyinsu da ƴaƴansu domin dukiyoyi da ƴaƴa su ne mafi girman abin da yake amfanar da mutum a nan rayuwar duniya shi yake da su yake kare kansa idan wani abu ne da zai fanshi kansa yayi amfani da dukiyarsa ya fanshi kansa idan wani abu ne da zai kare kansa daga wasu harare yayi amfani da waɗannan ƴaƴa nashi majiya ƙarfi waɗanda za su tsaya masa su kare shi ko ƴan uwansa ko danginsa to shi yasa aka ambaci wannan idan ya zanto dukiyarsa wacce shi yake da iko a kanta ba za ta yi masa amfani ba to ina ga dukiyar wani kaga in shi dukiyarsa ba ta amfane shi ba ba a maganar kuma dukiyar wani ta amfane shi idan ƴaƴansa ba su yi masa amfani ba suna gani ba a maganar ƴaƴan wani su amfane shi shi yasa aka ambaci wannan kuma a wannan lokaci kamar yadda muka gani suna alfahari da yawan dukiya nahnu aktharu amwalan wa auladan suna alfahari da wannan ne amfani da alfahari da yawan dukiya suna ganin ba abinda ba za ta yi musu ba akwai waɗanda suna tara dukiya ne domin suna ganin dukiyar nan ba abinda ba za ta iya musu ba kuma komai suka sa a gaba tunda akwai dukiya a hannunsu akwai madarar kuɗi a hannunsu to za su samu ko Allah ya so ko bai so ba akwai waɗanda suke da wannan aqidar sun tara kuɗi to babu abinda yafi ƙarfinsu kuma gani suke yi maganar bashi'a ba ta shigo ba ka ce insha Allah wannan duk ba ta so ba sai dai in ba sa so to haka nan waɗanda suke takama da yawan mabiya ko ƴaƴa ko mabiya ko dangi ko wani abu suna ganin ba wanda ya sai taba su saboda suna kewaye da waɗanda za su ba su kariya shine Allah subhanahu wataala ya ware waɗannan abubuwa da ambato nuna maka cewa duk yadda kake jin amfanin dan uwanka har kake takama da shi kamar yadda wani yake cewa akhaka akhaka innamal la akhallahu kasa'id ila al-hajja bighairi silahi wato ka rike dan uwanka ka runguma dan uwanka wanda duk bai da dan uwa kamar wanda yake fita ne filin yaki ba makami a hannunsa to haka suke daukar yan uwantaka da dangantaka da kabila da sauransu to amma waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba za su yi amfani a gaban Allah subhanahu wata'ala ba yayin da ya nufi bawa da azabarsa wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali yayin da Allah ya nufi mummunan abu ga wasu mutane wato mummunar azaba to fa babu abin da zai kare su daga wannan azabar kuma babu wani wanda zai tsaya musu ba Allah ba ba wanda ya isa ya tsaya musu ba Allah ba ba lauya ba ba wani gwamna ba ba wani shugaban kasa ba ba mai iya tsaya musu in Allah ya nufi su da azaba Allah yana cewa qul man zal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmatan wala yajidun lahum min dunillahi waliyyan wala nasira ka ce wane ne zai kare ku daga Allah in ya nufi azabtar da ku in ya nufi muku azaba ko kuma ya nufi rahama daga gare ku wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan ba za su samu wani majibinci ba ba Allah ba wala nasiran ba za su samu mai taimaka musu ba wannan a nan duniya kenan saboda haka tarihin kafuwar duniya da irin al'ummomin da Allah ya azabta ya halakar aya ce akan wannan Allah ya halakar da al'ummomi da yawa wadanda Allah ya ba su madudiyar dukiya ya ba su karfi amma ubangiji subhanahu wataala ya gama da su yayin da suka fito na fito da Allah to kuma da sunnar Allah ce sunnar Allah ce la ta takhalla ba za ta saba ba duk sanda wadanda za su fito su yi da su yi ta goma gama da Allah to ba su kai labari ba ba kuma wanda zai iya musu to kuma ballantana in aka ce lahira يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ران الجدوكيا da daya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya shi ce zuciya lafiyayya ita ce zuciyar da ta cika da tauhidi da kada ta Allah zuciyar da babu shirka a cikin ta ba yi dan wani Allah to wanda mai wannan zuciya shine wanda zai kukuta ranar gobe kiyama Allah yana cewa lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum dukiyoyinku da duk wato zumuntarku da dantakarku da dukiyoyinku ba za su amfane ku ba da ƴaƴanku ranar gobe kiyama ubangiji zai raba gaddama tsakaninku haka nan ubangiji ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni saboda haka duk wani wata alaka wata sanayya da kake takama da ita a duniya a lahira za ta zama banza ba za ta yi maka amfani ba ranar da mutum zai guje wa dan uwansa ya guje wa babansa ya guje wa babansa ya guje wa matarsa ya guje wa ƴaƴansa kowa a wannan ranar akwai abin da ya dame shi akwai abin da ya sha kansa li kulli imrin minhu yawma idhin sha'anun yughni kowa akwai abin da ya sha kansa annabawa ma cewa suke Allahumma sallim Allahumma sallim saboda ka neman dauki suke daga Allah subhanahu wataala ba maganar wani yazo ya tsaya maka ya babbake yace ba za ta baka ba eh saboda ka karike Allah ka saki duk wani wanda ba Allah ba ka nema wajen Allah subhanahu wataala ka barkake zuciyarka ka bauta wa Allah kamar yadda Allah ya ce a bauta masa kai biyayya ga Allah da manzansa to da wannan ne zaka samu tsira amma ba ka rika tutiya da wani mutum ba wanda shi ma a ranar gobe kiyama baka san me Allah zai yi da shi ba baka san me Allah zai yi da shi ba Allah ya ce wa manzansa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ba adri ma yafalu bi wala bikum annabin Allah ne manzan Allah ne babu wanda ya kai shi daraja da daukaka da gata a gurin Allah darajarsa ta bayyana ga kowa da kowa da matsayin da Allah ya bashi babu da ta baba akan matsayin da yake da shi a gurin Allah amma Allah cewa ya ka gaya musu haka Allah cewa da muka gaya musu ma kuntu bida min ar-rusul ba ni ne farau cikin manzanni ba ni aka fara yin aiko manzo ba ba adiri kuma ban sani ba ma yuf'alu bi wala bikum me za a yi min me za a yi muku ban sani ba wannan alqur'ani ne da hadisi ne sai ka karyata eh ka sa akwai in takife da ka faɗi hadisi in dai yayi rubu akan su sai karya kake wani ba ya ce ka zagi manzon Allah to wannan alqur'ani ne umarni ne Allah ya gaya wa annabi qul kace ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ba adri ma yuf'alu bi wala bikum to ballantana kuma wani ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'u tabi'i ba ka zo ka ringume shi ka ce wai shine zai maka komai ka rike iska ka rike banza saboda ka duk mai son ya samu kubuta daga kamun ubangiji subhanahu wataala to bi tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan tafarki shine tafarkin zira Allah ya ce yubassaruna hum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lada Allah ya ce za a nuna musu juran su a ranar gobe kiyama kowa zai tashi ya ga dan uwansa ya ga danginsa ya ga masoyansa a wannan lokaci mai babban laifi wanda ya mutu akan kafirci zai rika buri zai rika fatan ina ma ya fanshi kansa daga azabar wannan gini da ƴaƴansa to ina ma a karbi ƴaƴansa a kai su wuce shi a kai shi aljanna wa sahibatihi kai a hada ma da matarsa a kai su wuce shi ya tafi aljanna wa bani wa akhihi kai a hada ma da dan uwansa duka a kai su wa fasilatihi lati tu'wihi har ma da dangin sa waɗanda suke ba shi kariya yace Allah duka hada da su hauka yayi hauka ma yace wa man fil ardi jami'an duk duniya ma a kai su wuta shi ya tafi aljanna shi kadai hauka yayi hauka Allah yace fafau kalla fafau wannan magana da yake yi maganar banza ce saboda haka kagan nan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a saboda haka mutun ya guji ruduwa da irin abin da Allah zai ni'imta shi da shi a nan duniya ka guji fadawa cikin rudun duniya wannan ya hana ka kibin gaskiya danganin abin da ka tara na dukiya ya hana ka kibin gaskiya danganin abin da ka tara na dubbin mabiya ka sani wannan dukiya da waɗannan mabiya da waɗanda kake jin kana takama da su a nan duniya ba za su kare ka daga azabar Allah ba da yawa waɗansu duniya ce take hana su dawowa su karbi gaskiya suna ganin in sun karbi gaskiya watakila wani abu da suke samu zai yanki zai dakata saboda haka wannan ta sa su ki karbi gaskiya ko kuma suna ganin sun yi nisa a cikin bata ko ana tsoratar da su da cewa abinda suke ciki na ni'ima na dukiya suna samu ne saboda suna tare da abu kaza da kaza da kaza in suka bar shi za su iya ci ana nuna musu wannan to wannan ta hana su bin gaskiya ko kuma kasancewar su shugabanni a cikin tafiyar da suke sun tara mabiya shehunai ne su mukaddamai ne su menene su saboda haka suna ganin akwai mabiya karkashin su kili in suka kama gaskiya sun rabu da waɗannan mabiyan wannan ta hana su bin gaskiya to su sani wannan ba zai amfana musu komai gurin Allah ba su tsaya su saurari gaskiya su yi aiki da ita wanda duk bai tsaya ya saurari gaskiya ba zai fahimce ta ba ballantana ya karbe ta ballantana ya aiki da ita Allah ya ce na muka kula Ubangiji subhanahu wataala cewa ya anan lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum ana ya ce lan tughni anhum amwaluhum wa auladuhum amma sai aka ƙara wata la tsakanin amwalu da auladu to wannan maimaita la din akwai fa'ida biyu akwai fa'ida uku fa'ida ta farko shine at-takid takidun nafi lan tughniya nafi ne aka ƙara kawo la dan a ƙara ƙarfafa maka korewar cewa sam ba za ta taba amfana su ba saboda maimaita la din bayan lan yana nuna maka cewa korewa ce mai ƙarfin gaske sannan abu na biyu don ya nuna maka cewa waɗannan mutane suna tutiya da dukiya da ƴaƴa tare ko kuma mutum ya yi tutiya da dukiya ko kuma ya tutiya da ƴaƴa ɗayan biyu ko dai ya yi tutiya da waɗannan abubuwan tare yana da ƴaƴa yana da kuma dukiya ta haka ya haɗa biyu ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا لذلك duka Allah ya hada masa dukiya ya hada masa yaya ko kuma ya zama yana da dukiyar ko da bai da yayan saka yana jin dukiyar da ta ishe shi ko yana da tarin yaya wadanda suke wuce masa gaba yake cika ido da su to anan Ubangiji yana nuna maka cewa a kowane yanayi cikin wadannan yanayiyyika ba za su amfane shi ba ko su duka biyan hada ko ɗaya yake takama da shi cikin biyu ba za su amfane shi ba amwalukum wala auladukum sannan kuma abu na uku dan ya nuna maka cewa akwai inda dukiya ce za ta yi amfani akwai kuma inda ƴaƴa ne za su yi amfani saboda ƴaƴa sun kai manzalin girma sun yi ƙarfi zai zama suna da sanayya suna da hanyoyi da yawa da za su taimaka wa mahaifinsu to saboda haka Ubangiji ya bayyana wannan da wannan a lokacin da dukiyar ce kake jin za ta yi maka amfani in dai da kafirci tare da kai kuma Allah subhanahu wataala ya sako ka gaba to dukiyar ba za ta amfane ka ba in kuma gurin da kake zaton ƴaƴanka ne waɗanda suka samu manya-manyan matsayi a ƙasa kana jin su za su amfane ka to in dai da Allah kake to ba za su yi maka amfanin komai ba to sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثالا أبدا سكي تيروا سكي كشيوا ندوكيا أو أن رأيوا تدنيا كمثل ريح كما مثال متئسكاتي فيها سر أجكنت أكوي سنيمي سنني أصابت حرث قوم wato ta aukawa shukar wasu mutane ko gonar wasu mutane zalamu anfusahum da suka zalunci kawunansu fa ahlakathu talalata wannan gonar wama zalamuhumullahu Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yazlimuna sai dai kawunansu suke zalunta anan ubangiji subhanahu wataala zai baka sura ta hoto na yadda dukiyarsu da suke kashewa za ta zanto bata da wani amfani sai dai ma ta zanto musu tutarwa a rayuwarsu ta duniya ko a rayuwarsu ta lahira da wannan shine matashiyar karatun mu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada amin da kuskure ubangiji ya fi mana amin sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh